sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17725 da kuma 60. Masu Roma Jamhuriyar Niger kuma za su kamata su ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya Fara'a Nomad da Lord da kuma Niya haka kuma ana iya samu Alpha Radio na kuma sun dake kasar Ghana. Su kuma suna uran computer a duk lokacin da suke son kamata sharto suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum yanzu din ma Ladan Ibrahim Aiwo ne tare da Mahmud Lalo muke farin cikin sake jin ragaman shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku cewa an ƙara inganta matakan tsaro a jihar Adamawa domin kaucewa ta'addancin yan Boko Haram lokacin bikin sallah. Sai kuma kammala gasar karatun Alkur'ani da aka yi a binnin kwanni na Jamhuriyar Niger. Sai nasiha albarkacin watan Ramadan daga nan sai Usman Ahmed Kabar ya shigo da shirin sa nan na kasawa ba. Bayan nan sai Muhammad Awal ya shigo da labarun da suka dauke hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru sai kuma sakonnin da ku masu sauraro kuka aika mana sai da duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
To jama'a assalamu alaikum. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawaye Riek Machar za su haɗu gaba da gaba domin tattaunawa a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa. A wani yunkuri da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Kakakin Machar ya faɗa a wata sanarwa da ya aike ta kafar email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a ƙoƙarin da ake yi na neman maslaha. Nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta Sudan ta Kudu da ƙungiyar ƙasashen gabashin Afirka ta IGAD suka yi dangane da wannan taro da aka shirya. Amma kakakin Kiir Atani Wake Atani ya kwatanta goren gayyata zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci. Kakakin jami'ar SPLM mai mulki Mabion Garang ya tabbatar da shirin muryar Amurka na South Sudan in Focus cewa Machar zai taso daga Afirka ta Kudu zuwa Ethiopia domin halartar taron. Sakatar harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru biyu da rabi Koriya ta Arewa za ta kwance ɗamarar makamanta na nukiliya baki ɗaya. Kalaman na Pompeo waɗanda ya yi a jiya Laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliyan na Koriya ta Arewa. Sai dai a cewar 'yan majalisar dattawa a ɓangaren 'yan Democrat Senator Jin Shaheen akwai sauran jan aiki a gaba kafin duniya ta numfasa dangane da makaman nukiliyan na Koriya ta Arewa. Shi kuwa Senator John Cornyn na ɓangaren 'yan Republican ya faɗa muryar Amurka cewa duk da wannan taron koli da aka yi a Singapore babu abin da zai canza dangane da matsin lambar da ake nuna hukumomin Pyongyang. Majalisar Ɗinkin Duniya ta amince da wata matsaya da aka cimma a jiya Laraba wacce ta yi kira da a samu Falasɗina fararen hula kariya wato waɗanda suke zaune a ƙarƙashin yankunan da Yahudawa suka mamaye. Wannan kira na zuwa ne bayan da Amurka ta daƙile wani yunkurin makamancin wannan a kwamitin sulhu na majalisar bayan kairuwar rana da aka yi inda wani ƙuduri da Amurka ta gabatar wanda ke Allah wadi da ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ya gaza shiga cikin ƙudurin. An amince da ainihin ƙudurin da ƙuri'u 120 yayin da mambobi 8 suka nuna adawarsu sannan wasu mambobi 45 suka kawarce wa kada ƙuri'a. Ƙudurin dai bai ambaci ƙungiyar Hamas ƙarara ba amma kuma ya yi Allah wadi da duk ayyukan gallazawa fararen hula kama daga abin da ya haɗa da ayyukan ta'addanci da na tunzura jama'a zuwa lalata dukiya. Ƙudurin har ila yau ya yi tir da duk wani yunkuri na amfani da ƙarfin da ya wuce kima tare da nuna bambanci da dakarun Isra'ila ke yi a kan Falasɗinawa. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce farashin mai ya yi tashin goron zabi yana mai ɗora alhakin hakan akan OPEC ƙungiyar ƙasashen da ke da arzikin mai a duniya. A jiya Laraba Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa farashin mai ya tashi sosai. OPEC ta yi halinta hakan kuma babu kyau. Ƙungiyar ta OPEC mai membobi 14 da suka haɗa hadda Saudiya da Iran da Iraki da Kuwaiti da kuma Venezuela kan samar da kashi 40 na man da ake haƙowa a duniya wanda kusan kashi 60 kenan cikin 100 na adadin wannan man akan sai da shi a kasuwannin duniya. A duk lokacin da ƙungiyar ta OPEC ta yanke shawarar ƙara adadin man da ake haƙowa ko kuma akasin hakan matakin kan shafi farashin mai a duniya lamarin da ke shafar masu amfani da man da kuma hada-hadar kasuwancinsa. A shekarar 2016 ne shugabannin ƙungiyar ta OPEC suka cimma matsaya ta rage adadin man da ake haƙowa zuwa ganga miliyan 1.8 a kowace rana domin a rage kwantan da yake yi a kasuwanni. Kuma daga wannan lokacin ne farashin man ya tashi daga ƙasa da dala 30 yakan kuma wuce har zuwa ganga daya wato akan dala 70. Shugaban hukumar da ke yaƙi da cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV/AIDS a Majalisar Ɗinkin Duniya Michel Sidibe ya ce an kai wani muhimmin mataki a yunkurin da ake na kawo ƙarshen wannan bala'i nan da shekarar 2030. A wata hira da yi da muryar Amurka, Sidibe ya ce tsakiyar wa'adin kawar da wannan cuta na da matuƙar muhimmanci. Domin mataki ne da za mu yi waiwaye mu ga abin da muka yi a baya. Yana mai cewa wannan shekara ita ce tsakiyar wa'adin da ƙasashen duniya suka shata na kawar da cutar. Kuma an fi mai da hankali ne akan yankunan da wannan cuta ke sauran tasiri a kansu. Ƙididdigar da aka yi a shekarar 2016 ta nuna cewa ƙalla mutum miliyan 36.7 ke ɗauke da ƙwayar cutar HIV. Sannan an samu kusan mutum miliyan 2 a matsayin sabbin waɗanda suka kamu da cutar. Kana mutum miliyan 1 suka mutu daga cutar a wannan shekara. Abin farin cikin anan shi ne kamar yadda ƙididdigar ta nuna shi. An yi nasarar faɗaɗa hanyoyin samar da magungunan ita wannan cuta.
Kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Bari mu faro da rahoton inganta matakan tsaro da aka yi a jihar Adamawa domin kaucewa harin 'yan ta'adda, ga ma bayanin da mai magana jawo rundunar 'yan sandan jihar SP Usman Abubakar yayi wa Ibrahim Abdulaziz a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Mun shirya tsamu domin mu yi wannan bikin sallah cikin kwanciyar hankali da lumana. Abin da muke fata kuma muke nema daga wajen al'umma shi ne su bani haɗin kai, kuma kamar da kullum muke faɗa, duk abin da suka ga ya shige musu duhu su kokari su sanar da mu.
Kamar 'yan sanda nawa ne a salon banin za ku baza Adama?
Mun tanaji 'yan sanda da yawa, ba zan iya faɗa maka su aka da yawan wanda muka tanada ba, amma duk muna da su wanda za mu aikata su kowane lungu da sako domin a tabbata an wannan cikin lumana.
Shi ma da yake ƙarin haske. Jami'in hulla da jama'a na rundunar tsaron firinka ta Civil Defense Suleiman Baba ya ce faso ma al'umma akwai rawar da ya kamata su taka.
Kamar yadda aka sani, mun riga mun ɗauki matakai. Mataki na farko shi ne muka ce dole za a tantance mutane da za su shiga wuraren ibadan nan, da kuma za a samu tazara wuraren da za a ajiye ababen hawa da kuma wurin da za a zo a yi ibadan nan. Waɗannan su ne kaɗan daga cikin matakai da aka ɗauka. Bayan wuraren ibadu akwai wuraren da ake zuwa yawon shakatawa, recreational centers da gidajen zoo. A riga an ɗauki matakai da yawa, za a toshe ƙofofin nan na shiga, za a bar ƙofa ɗaya wanda za a zo kuma ana tantance mu.
Wannan mako na zuwa ne yayin da al'umman Madagal da Michika da su aka fi kaiwa hari cikin kwanakin nan. Mista da muka male ɗan majalisar wakilai ne da ke wakiltar yankin ya ce akwai buƙatar kai musu ɗauki musamman ma a wannan lokaci na bukukuwan sallah.
Ai, mutane sai ana samu zaman lafiya ne za a ji daɗi duk abubuwan da ake na harkar rayuwa. To yanzu yanda ya kasance nan, gaskiya ina ga maka mutane mu illahi ibadan su suke su roƙi Allah, Allah ya yi musu wannan abin. Gaskiya ba daɗi muke jin a cikin cikin da ake ciki ba.
Mista da muka malik kenan da majalisar wakilai da ke wakiltar yankunan Madagali da Michika a majalisar wakilan Najeriya, Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To kafin mu ci gaba a shakata da wannan faifan.
Zaidu na maskamai mata ba zarge su dan nuyi ya yi kyau.
Zaidu na maskamai mata ba zarge su dan nuyi ya yi kyau. Zaidu na maskamai mata ba zarge su dan nuyi ya yi kyau.
Nufin ga ya ce ga kowon giwa ka shi ko gidan ga kana yaro. Ga shi yanzu haka wayanta. Shiga kowon giwa ka shigo gidan ga kana yaro, ga shi yanzu haka wayanta.
Da Allah ya ba duniya lafiya tafi ma alheri
ka ga annabi addu'a da mu kai sarkin sudan mai yayi kyau sai dona malaka mai marata
fada da mu ga wajen Allah
to mun gode Ibrahim Sani Aliyu Dandawo. A can jamhuriyar Niger ko an kammala gasan karatun Alkur'ani mai tsarki ne wanda aka baiwa waɗanda suka yi nasara a kyaututtuka daban-daban. Magajin garin Birnin Kwanni Dr. Usman Sumaila na cikin waɗanda suka yi jawabi a wajen wannan taron da wakilin sashen Hausa Harun Mamman Bako ya halarta.
Inda duk aka ce musabaka ta an gayyace mu wajen musabaka ko ko na wani mai ake ce sai ka iske dukkan malumai na gari da kowace aqida an zo ana tare wuri guda to dama haka shi addini ya mai sa ya gada addinin musulunci addini ne mai sa mai sauki na zaman lahiya lokacin da duk mai ake ce irin waka ta samu ya kai wata a ce ya washi ta gare mu mu zo mu zamna mai ma Allah aiki na shi amma aikin nan bai kamata a ce ya kasance bakin shi irin waka ya aka gayyato mu
a nasa bangaren shugaban gundumar birnin Kwanni cewa da munkala sarka ya bawa alƙallan da suka shugabanci wannan musabakar ta wannan shekara
ina kawo godiya wajen alƙale wanda sun kai wannan aiki bismillah cikin kaida cikin gaskiya
ita ko Professor Aisha Madawaki da ta wakilci gwamnan jihar Sokoto a wurin bikin ruhi musabakar
muna yi muku godiya muna fata Allah Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya ƙara danƙon zumuncin nan da a tsakaninmu.
An kammala taron rufe musabakar ta banan ta karatu Alƙur'ani mai girma tare da bada tukuce-tukuce ga ɗaliban da suka yi nasara. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger.
Allah yanzu kuma ga nasiha albarkacin watan Ramadan.
Sunana Abubakar Waziri daga Bauchi. Wato azumi yana da tasiri a rayuwar dukkan wani ɗan musulmi. Baligi mai hankali wanda yana cikin rukunin musulunci da aka shaɗa akan kowane musulmi. Idan ka duba duk lokacin da aka ce maka azumi ya zo zaka ga mutane an koma ga Ubangiji yawan karatun Qur'ani. Ziyarce-ziyarce kyauta sadaka kama ga ɗabi'un jama'a ma da harkalar su ta yau da kullum za ga ta canja to azumi yana da tasiri sosai a harkar mutane ke likitoci da dama sun bayyana cewa azumi yana taimakawa wajen ƙara ƙarfin garkuwar jiki baya ga wasu cututtuka da daka kan ɗan yau saboda ciye-ciye da kake yi kake labta ma jikinka da cikinka azumi yakan magance irin abubuwa a likitance ma akwai wannan balantana kuma a zahiri ma kana ji a jikinka
to madalla har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC mu yanzu agogo ya ce karfe 3 na tsakar dare da minti 14 ga kuma shirinmu na gaba
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba za ta zama kasawa
mai sauraro assalamu alaikum barkamu da saki haduwa a wani sabon shirin na nakasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar tare kuma nake yau da abokin aiki da aka saba jinmu
Ibrahim Jarmai
to mallam Ibrahim barka da warhaka kwana biyu na ka shige ne
kwana biyu mallam Usman kuna nan muna ta kokari
to da fatan kuma Allah ya nuna mana sallan nan lafiya da take
ciki amin amin
yawa to mallam Ibrahim ka san akwai wani abu da yake dan daura kai ko yake ci mun tuwa kwariya wato a kasashen mu maganar lafiya ko kuma inshoran lafiya akan ma me lafiya tukun ko kuma akan wanda bai da wata bukata ta musamman misali a tare shi zaka ga abun sai a hankali dai zaka akwai irin shirin inshoran lafiya ta gwamnatin tarayya sai kaji an ce ai ana biya amma kuma mutun shiru yake ji ko kuma kaje bata rufa kaza
to ai Malam Usman ina ganin ni dai ina jin labarin inshora lokacin da nake Najeriya amma ban san tana aiki
ko ba wasu muhaccire mana an taba yi amma ba a san yanda
take ba
eh
amma
to anan
zuwa nan yauwa zuwa nan ne sai naga na nemi daga zoyi ma da zo nan ne sannan na fahimci cewa ainihin ga yayin da ainihin inshora lafiya take aiki
kware kuwa
wato kamar misali kana aiki ne ga yayin da albashin kake zuwa a cikin albashin nan naka akwai ainihin ita inshora yadda take misali kana san idan misali rukuni ne misali in a ce kana da ciwon kai ko kuma dai tantube ko wani abu haka irin bai taka dakarya ba kana san wannan inshora ta dauke da wainiyar biya maka kudin magani da sauransu akwai kuma wanda in kana san misali daga ciwon kai har zuwa hatsari har zuwa abu dai ba fata yake bai muni inshora nan za ta dauke da wainiyar komi akwai ainihin yanayin kudin da zasu rika cire maka a cikin wannan albashi naka
wato da iya kudinka iya shagalanka ne yanda kai
yadda kake yauwa
yauwa eh dan kaga magana da kai sai tana mun akwai aiki da aka taba mun haka a baya irin kasan wuya na haka ta baya ina irin kari din nan da yake fitowa tun da yaro yake jiki na amma da nazo nan kasan an ce ganin arhar danko sai a daure da mun
shi sai a daure da mi
kawai nace to bari in je abin nan aka duba aka ce idan ba ni da inshora sai na kashe kamar irin dala 6000 kafin a cire mun shi amma saboda inshora da nake da shi sai gashi ka san nawa ne bige da biya
nawa ka biya mallaka
$150 ta dala
ka gani
$150
ai wato sun tsara ne yanda zai samar da komi cikin sauki ne
yawa
a cire maka kadan kadan din ana cirewa kuma ko da yau aka fara cirewa aka fara cire maka misali dala 1 ko dala 2 in wannan larura ta same ka za su ko nawa ne za ta
tarife haka yake to kage shi sa akwai wani taro da kwanaki aka yi na maganar inshora din nan sai shugaban wannan sashin Leo yake cewa ya maganar na kasassu ne sai kawai naga ya ajiye mu wasu takardun nan da suke gaban mu yanzu sai kawai ya bar mun zo akan teburi na nace to a'a aiko an gama na zo na kalle su nace
na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa da shi kai ilimi ya fi na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa da shi kai ilimi ya fi na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa da shi kai ilimi ya fi na kasa ba za ta zama kasawa ba mai na kasa da shi kai ilimi ya fi ya Allah mu taimakin dukkan bayi baiwa da kafo akan wa kai ke wani kaga tawaya halitta taitai abin ta kwakwalwar sa baya juyayi zai yi kwakwarma ya da kowa ba hauti na kasa ba za ta samu kasawa ba
duk wani abu da mai lafiya yake moro ko kuma yake cin moriya a wannan kasa haka mai bukata ta musamman shi ma yana mura
haka
wato wannan akan ainihin inshoran lafiya din ne
taso na federal ne na gwamnatin
tarayya ne kaji wato kamar yanda na gani nan rukuni ne ka gane to rukunin farko idan ainihin shi mai bukata ta musamman yana son ainihin inshoran lafiya da zai dauki da wainiyar misali kamar da nayi bayani da farko idan yana da ciwon kai ne ko kuma dai wanda dai bai taka dakarya ba
wajen yarirs
yawa to ainihin zai iya samun wannan inshora da za ta ainihin in ce kaman
tattara
yawa gabaki daya har zuwa ta 600 ka gane misali
naira daya
yawa zai
misali inda naira ne
yawa inda naira ne misali har zuwa maganin 600 da zai sha yawa to abin da za a cire mai a wata albashin shi dala 12
wato kenan in a naira ne a ce an cire mishi naira
12
daga cikin
albashin shi
kila yana daukar 3000
yawa to kaji idan kuma yana son wannan inshora ta dauke da wainiyar magani ko kuma ainihin jiya da take misali 800 ko kuma mu ce 8000 masashi a 1000 misali 8000 yawa to abinda ainihin wannan kamfanin inshora zai cire mai a wata naira 16
misali
to kaji haka gashi nan har misali in yana son a cire in yana son ainihin inshora ta dauki da wainiyar misali 30,000
na misali a ce jinyar shi za ta su 30,000 kwance shi a asibiti
to a duk wata abinda za su rika cire mai shine naira 60
a lokacin da yake lafiya
yake lafiya to kaji
kuma ko da yau ya fara biya wannan ciwon yazo
ko bisa wannan labar ta same shi a riga
ya ci bulus
kwarai kaji
ka san wato wannan shine yasa ne kaga kamar yanzu takarda take wurina akwai maganan yanayin rukunin kudin shigar su shine maganan yanzu da ka gama yi kudin shigar su shi yake kiyasta ko tantance nawa za
a shirye musu haka ne
sannan kuma akwai yanayin da gwamnati za ta dan biya wani kaso a matsayin shi nan aikin gwamnati
yawa shi kuma
ko mu an da muke da lafiyar ai kaga gwamnati za ta dan biya maka wani kaso kai ma kana biya wani kaso
to sai dai suna su yafi yawa misali in yana da bukata ta 30,000 misali ta jiya 30,000 kaga dala 61 nan da ke biya ba ita kade bace
gaskiya
gwamnati ta sanar biyan 300 ko 400
a
hada
da wannan
61 shine zai kama ainihin abin da ya shafi
masa uku
to kaji
ta dole ku samu sauki
aha ba sai mun ba ya so da ban tashi an so ka musu kware
to wannan shine yasa nace to ya kamata mutane masu bukata ta musamman a kasashen musu san cewa irin wannan abin din yana daya daga cikin idan doka ta tsayu aka zama cewa kamar yanzu wannan misa da suke da wannan abubuwan wannan disability act
saboda kuma kiyaye doka
kware
da gaske
dokan na aiki kuma an kiyaye ta in ka taba a hukunta to da fatan Allah ya sa mutanen mu da suke da bukata ta musamman nan gaba za su samu irin waɗannan abubuwan a kasashen mu masu tasowa sannan kuma ƴan siyasa kansu ya kamata su yi tafafutaka akan irin shi za mu ce ki zakulo irin waɗannan
to amin usman wato kwanan baya naji ai ana magana inshoran lafiya ɗin a Najeriya cewa za a ci gaba da ainihin inganta ta kuma sai inda ka tsaya ba
wallahi
ka san wata matsala ɗaya da muke fuskanta a kasashen mu na Afirka shine sai sai da magana an ci gashi
ainihin
yawa to amma ainihin aiwatar sai abin ya zama da matsala kuma sun iya tsara abu da kyau za ga tsara shi yanda idan aka aiwatar kowa zai samu sauki
to da fatan duka mu zamu gyara halaye gaba ɗaya da su mahukuntar da su mu masu wanda ake tafiyar da mu din
amin
to Malam Ibrahim kusance barin baka ka huta haka sai kuma wani makon Allah ya so inda wani abu mun zakulo ma sake waiwaya
to madalla
nagode sosai
manewa masu sauraro fatan ayyukan kuwa sallah lafiya
to amin to masu sauraro duka nan shirin ya kammala ne na kasawa kasawa ba a madadin shi abokin aiki
Ibrahim Jirmai
Usman Ahmad Kabara ke cewa mu zama lafiya daga birnin Washington DC
na kasaba za ta zama kasawa ba
to akai da Usman da Ibrahim yanzu kuma ga Muhammad Awal Garba da labaran da suka dauki hankulan jaridun Jamhuriyar Kamaru
Zau fara shirin jaridun namu ne da jaridan Emergence anda tafiye na farko ta labarta mana cewa manyan sarakunan gargajiya na bangaren yan awara English kasar Jamhuriyar Kamaru sun fara dukufa kain da na'in wajen lalibo hanyar zaman lafiya a yankin nasu sai kuma jaridar Metayo anda ita ma ta hango mana cewa zabubbukan guda biyu da za a gudanar na ƴan majalisar dokoki da kuma na kananan hukumomi a kasar Jamhuriyar Kamaru hukumar zabe na kasar Elecam ko Election Kamaru mai yiwuwa ne a gusar da zabubbukan har zuwa shekaran baɗi na 2019 sai kuma jaridar La Nouvelle anda ita ma ta hango mana cewa matsin lamban da waɗansu manyan kasashen duniya suke wa shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya wanda ya kwashe shekaru 36 a karagan mulkin kasar ta Kamaru a zaben shugaban kasar da za a gudanar na wannan shekarar 2018 suna neman sanya tsohon sakataren kasar Kamaru Murafa Hamidu Yaya a matsayin shugaban kasar tattun a matsayin dan takarar su domin ya zamanto shine zai karbi kujeran shugaba biya sai kuma jaridan Mutation anda ita ma tace yau kwanaki 100 kenan da shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musa Biya yayi wa gwamnatin sa gyaran fuska kana ya kama waɗansu tsofaffin ministoci ya dankara su a gidan yarin kasar sai kuma jaridan Economy ita kuma cewa ta yi shugaban kasar Kamaru yana ci gaba da gudanar da manyan ayyuka musamman a fadin kasar domin ganin cewa ya cika alƙawarin da ya yi wa ƴan kasar ta Kamaru wajen ganin cewa ya canja fuskan manyan biranen kasar har ma da karkara jaridan Informatin kuma ta labarta mana cewa kakakin gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru Isa Ciroma Bakari ya faɗa wa manema labarai cewa ko me yasa yake marawa shugaba biya baya musamman wani ganin cewa shi ma yana daga cikin manyan ƴan adawan kasar ta Kamaru jaridan Dusahel ta jihar Arewa mai nisa ita kuma faɗa mana ta yi cewa a ƙaramar hukumar Marwa ta biyu wata nakiya wanda maharan Boko Haram suka binne ya sanadiyan halaka mutane 10
sai jaridan Integration anda ita kuma ta rubuto mana cewar ministocin albarkatun man fetur na kasashen nahiyar Afirka ta tsakiya sun gudanar da wani taro a birnin Yaounde don ganin cewa sun sabunta farashin da kasashen su ke dauke da shi. Zamu kammala shakin jaridun namu ne da jaridar The Sun anda tace bangaren ɗan awaren Ingilishin kasar Jamhuriyar Kamaru har yanzu masu yakin zunkuru suna ci gaba da sace jama'an tsaron kasar. A yanzu haka dai an sace wani ɗan sanda a mile 16 anda gwamnatin kasar take neman jama'an tsaron ta ruwa a jallo a wannan bangaren. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Kuma mun zo ga ra'ayoyin da ku masu sauraro kuka aika mana.
Assalamu alaikum, sashen Musulmi a America. Me magana Yusuf Adam daga Jos, babban birnin jihar Filato a tarihin Najeriya. Ni ina yin kira ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari don Allah ya taimaka duk wani tsohon gwamna da ya mulki ko a jam'iyyar APC ko a PDP ya bi cikin shi kuma ya kwato wani kudinmu.
Assalamu alaikum, ni ne Umar Hassan Tankuri, Katsina State, ba tsaro da bakin KTTV. Da Allah dan Annabi, ina kira ga bayan Allah musulmi mu yi tawassuli da azumin da muka yi. Allah ya anshi ibada mu, kuma Allah ya yi mana yunwa da muke fama da ita Najeriya. Allah ya yi mu yunwa, saboda mafi yawa talakan Najeriya yakan kwana da yunwa ko tashi da ita.
Assalamu alaikum BOY Hausa, sunana Usman daga jihar Adamawa a Jimeta Yola, Angwama Sikare. Mu wanda shugaban kasa yanda ya faɗa ya bada wanda ya karrama shi, mun gode miki, kuma Allah ya saka miki da alheri. Wanda ya ji haushi sai ya je ya mutu.
Assalamu alaikum, sashen Hausa na Radio America. Ni ne Alai Sanusi Papau daga karamar hukumar Donga. Ina kira ga ainihin Radio America da ta bayyana ra'ayina da zai da magana mai da ainihin jintuwa ke zama shi ne ranar da na kwarfiya. Wannan gaskiya wannan jiran Muhammadu Buhari ta muna son shi, muna kuma ƙaunar shi da yi mana daidaiwa. Domin kuwa idan ranar demokradiyya ne na gaskiya, ita ce ranar demokradiyya 1979 wanda wani olisan uwa sai ya mutu a shekaru mulkin Najeriya kuma a cikin ruwan sanyi.
To madalla da wannan muka kawo shirin mu na ƙarshe, wato labarai, amma wannan karan a takaice. Shugaban Sudan ta Kudu Salva Kiir da jagoran ƴan tawaye Riek Machar za su haɗu gaba da gaba domin tattauna a ranar 20 ga wannan wata na Yuni a Addis Ababa, a wani yunkuri da Prime Minister Ethiopia Abiy Ahmed ke yi na shiga tsakani domin a cimma matsaya ta zaman lafiya tsakanin ɓangarorin biyu. Kakakin Machar ya faɗa a wata sanarwa da ya aike ta kafar email cewa sun yi na'am da wannan yunkuri, kuma hakan zai ƙara ƙwarin gwiwa a ƙoƙarin da ake na neman maslaha. Nan take dai babu wani tsokaci da gwamnatin ta Sudan ta Kudu da kungiyar kasashen gabashin Afirka ta IGAD suka yi dangane da wannan taro da aka shirya. Amma dai kakakin Kiir Atieni Wek Atieni ya kwatanta goran gayyatar zuwa wannan taro a matsayin mai muhimmanci. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya ce suna sa ran nan da shekaru biyu da rabi Koriya ta Arewa za ta kwance ɗamarin makamanta na nukiliya baki ɗaya. Kalaman na Pompeo waɗanda ya yi ajiye Laraba na zuwa ne kwana guda bayan da shugaba Trump ya rattaba hannu akan wata yarjejeniya da shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un, wacce ta nemi a kawo ƙarshen shirin makaman nukiliya na Koriya ta Arewa.
To madalla, a nan kuma kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa. Sai an jima da la'asar, ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki, ko har da shirin nan na Sai Bango ya sake, wanda Juma'a Alikan shirya kuma ta gabatar. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman shi Mahmud Lalo da muka yi asubanci tare, sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyanmu Darby Smith. Ni Ladan Ibrahim Ayo ke cewa ku wani lahiya, mu kuma mu kwana lafiya.